الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina ga tun sati biyu da suka gabata zuwa satin da gabata mun ba ku sanarwa cewa an shirya za a daga gabata da wani darasi wanda zai zama to gaggamamme wanda zai rika hada dukkanin ɗaliban wannan makaranta ta mu biyar albarka a guri daya a bisa sabanin matakan karatunsu wanda suke marhala babba ta tsakiya da kuma ta ƙasa wanda aka zabo wanda ta ci da tafai na tarbiyya da ilimi mai matuƙar muhimmanci a gare mu wanda zai yi wahala a ce an karantar da ɗaya mu a ciki to sai aka tsara zamanto za a rika irin wannan majalisi a duk ƙarshen wata a Alhamis ɗin ƙarshen kowane wata za a rika aka da wannan majalisi don haka aka sanya wannan littafi da kuke gani a hannunku muna fatan Allah subhanahu wataala ya mamala jagora wajen gabatar da wannan darasi kuma ya sa ku saurara kuma ku faɗi da tuna abin da za a karanta na san tarbiyyar mu ta makarantar nan ce ba sai an ce wai mutum mai shiru ba sai an ce ana da buƙatar nutsuwa ba dama kuna da wannan tarbiyyar tun tuni saraka ba ma tsammanin a nan ku ba mu damuwa irin haka na biyu darasin zai gabata ne na tsawon awa ɗaya a misali za a samu minti goma na ƙarshe wa'inda suke da tambayoyi masu muhimmanci suka rubuto za mu tantance mu duba wa'inda muke gani ya kamata amsa su a nan za a gabatar wa'inda kuma an saba da su a karatu kanmu ne da kullum to ba dole sai an kawo su a nan ba saboda haka da mun ba mu tsammanin wata mace da abun rubutu a nan kowa na da abun rubutu a hannunta saboda haka yana daga cikin dubban ɗalibin ilimi idan ana fatan fa'idoji ya rika rubuta na biyu wanda suke da tambaya za su iya rubutuwa a takarda su ba na gaban su har ta kawo zuwa gare mu kuma a tantance ina fata mun fahimta wannan karatun zai zamanto ne yau ne kadai insha Allah ta'ala gobe za a dawo a cigaba da karatu a matakan kamar yadda aka samu ina fata mun fahimta so daga ku gyara zaman ku akwai wasu wanda suna kallon wani guri ba inda ake karatu duk wanda take kallon inda ba na ake kallon wata jiyo ta kallo na banda na jikin babu wa'annan sauran duk su jiyo su kalli na ba sai an sa wuta na ba canji
daga nan wacce matsala ce ba sun gani ya yi أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu yau Alhamis 26 ga watan Rabi'ul Awwal Hijra Annabi sallallahu alaihi wa sallam 1442 kuma yau 12 ga watan 11 miladiyya 2020 a wannan majalisi namu a ƙarƙashin makarantar mu ta Markazul Wa'il Islami cibiya da ake karantar da ɗalibai domin gina su su zama malamai insha Allah. Kamar yadda aka gabatar cewa wannan wani sabon darasi ne da maza sun dade ana yin musu shi. Maza da ranar Laraba akan hada dukkan halaqat duk da sabawar matakan su na karatu a wuri daya, ana karantar littafai guda biyar. Na san da yawan ku wasu sukan bibiya ta social media kamar yadda ake sawa. To shine sai aka ga kuma kamata a ce aga a fara gabatar muku da wannan darasi, amma na ku zai saba saboda zai kasance wata-wata za a riƙa yi insha Allah. Duk Alhamis ta ƙarshen wata to zai zama insha Allah ta'ala za a gabatar da wannan darasin. Sannan kuma watan zai kasance ne watan musulunci, tun daga shi muna 26 ga watan Rabi'ul Awwal. To muna fata ba za mu sake haduwa ba sai wata Alhamis ta ƙarshen watan Rabi'ul Akhir. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala yi mana jagoranci. An zaɓi littafin da za a fara karantarwa da shi ko za a fara karanta shi ya zama littafi ne na ɗaya daga cikin malamai magabata, ɗaya daga cikin malamai waɗanda suka rasu a ƙarni na hudu bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam, al-imam Abubakar Muhammad ibn al-Husayn al-Ajurri rahmatullahi alaihi, wanda ya rasu shekara ta 360 bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Wannan littafi yana da tarihi. Asalin littafin sunansa Akhlaqu Ahli al-Qur'an, kaman yadda ɗaya daga cikin muhakkikan littafin ya tabbata. Wasu kuma sun kira shi da Akhlaqu Hamalati al-Qur'an. Littafi ne da al-Imam al-Ajurri ya rubuta shi domin ya zama bulaliya, ya zama tsumagiyar kan hanya fadi yaro fadi babba ga dukkan wanda ya kasance musulmi ne. Sannan a keɓe mahaddata al-Qur'ani mai girma da kuma ɗalibansa wanda suke son su haddace shi da kuma waɗanda suka riga suka haddace suke karantar da shi. To wannan littafi malamai sun bashi muhimmanci matuƙa. A cikin malaman da suka bashi muhimmanci a wannan zamanin kuma suka yi ikhtisarin sa akwai al-Ustaz Dr. Khalid al-Sabt Uthman bin Khalid al-Sabt hafizahullah, ɗaya daga cikin manya-manyan malaman ƙasar Saudi Arabia kuma malamansu na jami'a, profesa ne a jami'ar musulunci ta Madina, sannan kuma profesa ne mai karantarwa a jami'o'in ƙasashen Larabawa da yawa ba wai jami'ar musulunci ta Madina ita kadai ba. Yayi ikhtisarin wannan littafin, to mu kuma sai muka dauki mukhtasar ɗinsa sai muka sake ikhtisarin sa. Saboda haka littafin da ke gaban mu yanzu mukhtasarul mukhtasar ko talkhisul mulakhas littafi ne da aka rairaye shi daga rairayar da wani yayi. Kenan ku a fannin ku na girki ya zama me kenan a gari, shine na ƙarshe wanda yafi zama luƙui-luƙui din. Aka yi tankada farko sannan aka sake tankada abinda aka tankade, to shine wannan. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci. Sunan littafin Tazkiyatul Janan bi ikhtisari akhlaqi hamalati al-Qur'an. Tazkiyatul Janan, tsarkake zuciya. Al-Janan al-Qalb, zuciya. باختصاري أخلاقي حملت القرآن دوم الرئي للتاف هو تحني الرئي للتاف نبيئون محدتا القرآن هو معبوتا القرآن هو متعلن القرآن للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري نببان مالمي كمن يدمك أنبتا واند أكي مسا الكنيا دا أبو بكر sunansa Muhammad sunan babansa Al-Husayn, sannan ana masa nisba zuwa ga garinsu Al-Ajurriyu. Ya rasu shekara ta 360 kamar yadda kuke gani a bangon littafin. Kai tsaye za mu shiga shafi na biyu. بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة المختصر مقدمة المختصر قبا تصور واندا يا غيري للتاف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب تزكية وهدى وتبيانا يبو يا تبتغى ألا واندي يسو كرم دبا وانسى للتاف انسى القرآن ميزركي دومين يزم تزكية يزم تزكية ya zama dalilin tsarkakar su wa hudan kuma ya zama shiriyar dalilin shiriyar su wa tibyanan kuma ya kasance dalilin yi musu bayani dalla dalla filla filla yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake son a bauta masa wassalatu wassalamu Allah ya ta salati ya ta aminci ala abdihi gabawan sawa rasulihi kuma manzansa muhammadin al-mab'uth lil-wara rahmatan wa amana wanda shine shayabo wato Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mab'uth lil-wara wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko shi domin halittu rahmatan ya zama tausayi gare su wa ma arsalnaka illa rahmatan lil-alamin wa amanan kuma ya zama musu dalilin kariya daga shiga wuta annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi domin ya zama dalilin kariyar bayi daga barin shiga wuta wa ala alihi wa sahbihi sannan Allah subhanahu wata'ala ya sake yin salati ga iyalan annabi sallallahu alaihi wasallama wadannan gidajen guda biyar wadanda muka san su wa sahbihi da sahabbansa wadanda suka kasance tare da shi wadanda suka cika siffofi guda uku wadanda suka rayu da shi suka yi imani da shi kuma suka mutu akan musulunci الذين نالوا من ربهم رضوانا ولن دسك سامية دادق أبنج جنسو الله سبحانه وتعالى ما صحبي رضي الله عنهم ورضوا عنه الله يا يددسو سوما سن يدد الله سبحانه وتعالى لما تجسدت أخلاقهم سنة وقرآنا دومن dabi'unsu sun kasance sun saje da jikinsu na alqur'ani sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta saje da dabi'unsu a jikinsu da kuma alqur'ani alqur'ani ya kasance shine fassara aikinsu ko kuma aikinsu ya kasance fassara alqur'ani aikinsu ya kasance fassara sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli man sara ala nahjihi Allah yayi salati da aminci duriya akan wadancan ga dukkan waɗanda suka zama sun bi hanyar Annabi sallallahu alaihi wasallam wahtada bil wahyayn kuma ga dukkan wanda ya shiryi da wahayoyin nan guda biyu an ce al wahyan ana nufin alquran was sunna ke li yusiba yawm al qiyamati min rabbihi afwan wa ghufrana domin ya sama a ranar gobe al qiyama daga ubangijin sa ya sami yafiya da kuma gafara wannan dibaja ke dibajatul kitab ko أما بعد باين هكا فإن القراء اليوم للي مقرنتا القرآن يوما لميد الآلبي دكا سنع القراء مضطرون إلى معرفة أخلاك أهل القرآن والله سنة دبقاتا مطننشيا سنة دللورة تتيلس أكن شهواس سن أخلاك أهل القرآن نبي أم أبوتا القرآن لكي يطبقوها في حياتهم دومن سو ايواتد وانان دبيئون نمكرنتا القرآن ارايوسو كما طبقها سلفهم الصالح رضوان الله تعالى عليه كما يد مغباتنسو سوك ايواتد وانان كاوا وان دبيئون الله مدوكين سركي قارة يدى مغباتان قرأ فيغبهو كما ربيه سيسو سامريبا كما يد مغباتنسو كسامريبا ويفوزوا كما فازوا سنن سو سامي رابو كمان يدا مغباتن سوكا سامي رابو دومن قاعده ita ce al'umma ta baya ba ta da alkhairi sai idan ta bi abinda magabatan ta suka la khaira lil khalaf idza lam yaqtadu bis salaf babu alkhairi ga yan baya idan ba su koyi da magabatan su فقد كان القراء الأوائل قرآنا مجسدا ما كرنتا قرآنا فاركو صحابان النبي صلى الله عليه وسلم da tabi'ansu da atba'ut tabi'in da a'immatul huda limaman shari'a da suka zo bayan su sun kasance qur'anan mujassada kamar qur'ani ne gashi nan ana ganin shi yana yamshi yana tafiya fil ardi mutma'inna in kana so ko kina son ki gane alqur'ani to ki karanta fassara ki karanta tarihin magabata shi yasa wani da yake yaban al-Imam Malik rahmatullahi alayhi yace wa ama wa alqur'anu min kulli hikmatin wa niqat lahu al'adabu fil lahmi wad-dam al-imamu malik duk wani abin da alqur'ani yazo da shi to ya tsare shi duk abin da alqur'ani ya tsare yazo da shi ya tsara to al-imamu malik rahmatullahi alayhi ya tsara wannan wa niqat lahu al'adabu fil lahmi wad-dam sannan kamar ladubban alqur'ani an nada su a jikin al-Imam Malik ne jinin sa da tsokar sa to haka magabata suke iz kanu muqtadina bi rasulihim domin sun kasance suna koyi da manzon su sallallahu alaihi wasallam alladhi wasafathu zawjuhu wa habibatuhu Aisha radiyallahu anha wanda matar sa masoyiyar sa Nana Aisha radiyallahu anha ta bada siffarsa mujibatan li su'ali sa'ilin an khuluqihi sallallahu alayhi wa sallam tana mai bada amsa a game da tambayar da wani mai tambaya ya mata yace mata yace ma khuluqun nabiy sallallahu alayhi wa sallam me dabi'un annabi sallallahu alayhi wa sallam to dama ala ramane shi sai ta ce awa ma qara'ta alqur'ana kai ba mahaddacin alqur'ani bane ba kai alaramma bane kana khuluquhu alqur'ana dabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga baki dayan su qur'ani shi yasa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce at-tafsirul amali li alqur'an ita ce fassara ta aiki ta alqur'ani su kuma almajiransa sahabbai sai suka yi koyi da su su kuma suka karantar da almajiransu tabi'ai suka yi koyi da su su kuma suka karantar da almajiransu tabi'ut tabi'ina su ma sai suka yi koyi da su shi yasa sai suka cancanci a kira su da khayrun nasi qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum matakan nan guda uku Allah ya kara musu yadda وان كل من نظر الى قرائنا اليوم دو وند تبس يكلم قرانتا القران ونن زمان النام ارشدهم الله تعالى الا يشير يدس دمو غباكي ديا لا يحزن قلبه زوجيسه ذاتي ذات شيغا بكين تشكي ذات شيغا دموا وتدمع مقلته سنن اذن سزي رق زد هواي وَيَنْدَى جَبِينُهُ سَنَّنْ غُوشِنْسَ زِي يِزِفَعْ حَيْثُ بَعُودَ جُلُّهُمْ عَنْ أَخْلَاكِ الْقُرْآنِ وَآدَابِهِ دو من دا يوانسو سنيني ساقا مدى لدبان القرآن دا كومة نبي أنسا القرآن ينان سو كومة سنيني چان حرما يقسن شي قرآن واسا أكيدش وسما زاقا نكينك أنا تياودا da wani video clip wasu maza suka zo suka hadu wai suna jawo aya wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha da kira'a mai dadi su kuma wasu yan mata su kuma sai aka zo aka same su kuma za su musa raddi su kuma sai suka dauko walan tasfi'u an ta'dilu bainan nisa'i walau haras wasani wannan da qur'ani kenan suna nufin qur'ani yana tocin suna nufin cewa alqur'anu yadribu ba'dahu ba'dan wa yu'aridu ba'dahu ba'dan alqur'anu yu'ayyidu ba'dahu ba'dan qur'ani ya Allah ya saukar da shi sashin sa na karfafan sashi saboda idan mutun ya karanta wata aya bai fahimci abin da take magana kai ba, to ya koma wajen malamai rabbani yayi na Allah su masa bayani ya wannan ayat take. Sannan idan an hada ta da ayat da ke kusa da ita ko kuma ayat da take kama da ita ko ake ganin kamar sun ci karo da juna, ya za a yi a jona su a hada su su zama me, su zama sun yi gabaki daya. Mimma yujibu ala al-ulama'i al-a'lami, abinda ke wajabta ma manya-manyan malamai, wa hamalati al-aqlami, da waɗanda suke riƙa alƙalin marubutu, wa ulin nuha wal ahlami, da ma'abuta ƙwaƙwale da hankula da natsuwa, an yajshamu ma'unata bayani hadhihi al-akhlaqi, da su ɗauki nauyin wahalar bayanin waɗannan ɗabi'u, allatin darasat, waɗanda suka rushe a aikace amma suna nan a cikin littafi, wa'afat, kuma suka kasance suka zama kufai, wa ma baqiya illa atharuha, ba abin da ya rage face alamomin su amma ba su. Makaranta alqur'ani wasa, makaranta alqur'ani hasada, makaranta alqur'ani fada, makaranta alqur'ani ba a shiri tsakanin waɗancan da waɗancan. Wannan abu ne da yake sa ido ya zidda hawaye, ya sa zuciya ta shiga cikin bakin ciki, ya sa mutum ya zauna kanshi ya buga saboda damuwa. Hada wa inna min anfa'il kutubi, lallai daga cikin littafan da suka fi amfani, wa aktsariha barakatan, kuma waɗanda suka fi yawan albarka, fi hadhal babi, a wannan babu, kitaba akhlaqi ahli alqur'an, littafin nan na babban malami al-Imam al-Ajurri, wato akhlaqu ahli al-Qur'an, wanda mun faɗi cewa asali daga cikin malaman da suka yi tahqiqin littafin sun ce sunansa kenan akhlaqu ahli al-Qur'an lil-Imam Abi Bakr Muhammad ibn al-Husayn al-Ajurri, na wannan babban malamin da muka ambace shi a baya wanda ya rasu shekara ta 360 bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam rahimahullah Allah ya ji kansa da gafara. Fa huwa faridun fi babihi, wannan littafi an rubuta littafai da suke bayani akan ladibba na makaranta alqur'ani, to amma idan aka zo ana bayani a game da littafan nan, to shi fa wannan littafin fa yayi zarra, ya fita daban a babansa, shi uwa ne a dara, wadda Bahaushe yace ana yin tafid da uwa ake yi. To shi wannan littafin na akhlaqu ahli alquran ko akhlaqu hamalati alquran, shi uwa ne. Wa saqilun fi qirabihi, sannan wani irin kansakalin takobi ne, fi qirabihi, a cikin kubansa. Wa laythun fi ghali, sannan kuma wani irin garnannan zaki ne, fi ghalihi, a ɗakinsa ko a kogonsa. Wannan littafin kaga ba kowa ke shige masa bace. Wa qad qama shaykhuna al-ustadh ad-doktor Khalid ibn Uthman as-Sabt hafizahullah, haqiqa babban malamin mu al-shaykh al-ustadh ad-doktor Khalid ibn Uthman al-Sabt, ya tsayu bi ikhtisarihi, ya taƙaita littafin ba'da tahqiqihi, bayan yayi tahqiqin littafin. Abinda ake cewa tahqiqin littafi shine malami ya ɗauko littafin da wani magabaci ya rubuta da hannunsa, ya samo asalin kofinsa ko ya samo asalin kofin da almajiransa suka kwafa a wajensa, ko kuma su daga cikin ɗan zamaninsa suka kwafa, sai ya zo ya ɗauko wannan rubutun ya gyara shi ya fito da shi domin masu karatu na zamani wanda ba za su iya ɗaukar wannan rubutun irin na da su karanta ba, to shine ake ce masa tahqiqi. To yayi tahqiqin sa kuma ya taƙaita littafin, ba da tahqiqihi wa istikhdami iddati nusakh, sannan kuma yayi amfani da kwafi mabambanta ba ɗaya ba ba biyu ba a wajen fi hadhihi al-amaliyati al-mashhura, a wannan aikin nasa abin a gode mai. Fajazahumullahu khaira, da al-Imam al-Ajurri da Khalid as-Sabt Allah ya saka musu da alkhairi, wato da asalin muallifin da kuma wa da asalin wanda shi kuma ya ikhtisar. Wa qad alammat bina alhajatu, haqiqa buƙata ta tsananta a gare mu, ila ikhtisari ma ikhtasarahu ad-doktor, mu ma mutaqaita abinda shi ad-doktor Khalid al-Sabti ya taqaita shi. Lamma aradna taqhir al-kitabi, a lokacin da muka so mu sanya littafin wa tadrisahu kuma mu karantar da shi litullabin, ga wasu dalibai la zalu fi sahati hibzil qur'an al-karim, wanda ba su gushe ba suna nan a farfajiyar koyan hadda alqur'ani domin su haddace shi. Fara'ain al-jam'a bain al-hibz wa at-tarbiya, sai muka ga abin da ya kamata ayi shine a hada hadda da tarbiya, kai ya zama mutum kawai ya zama mahaddacin alqur'ani, amma me kawai karshe ya zama gaddi. Ai kun san gaddi a kasan nan tamu, da idan mutum ya haddace alqur'ani to sakamakon shi a rayuwarsa shine ya kare da wasa da kura. I wasa da kura da maciji da dan biri sune gaddawa, su rika bi layi layi suna bada maganin bawalin kwance na yara, su cika mutane da surutu su zo suna wasa da biri da wasa da kura da maciji da kada, gaddawa kenan. Idan wal iyazu billah maciji ya shiga wani gida su za a kira, aikin su kenan. An yi a wannan kasar tamu a shekarun baya, gaddi zai zo ya wuni yana karatun alqur'ani a saman bishiya, sai a kira sallah, kawai sai ya haka tuk 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 sai ya mika ta sama, wai ya gama sallah shi. To sai abun kuma ya juyi, ga hadda ana yin ta kaman ƴaƴan Larabawa, zan 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 karatu. Idan wani bakar fatan Najeriya ya yi ma mutum karatu, sai mutum ya zata wani ba Misri ne yake karatu ko dan Saudiya, alhamdulillah, to amma ba girin girin ba te mai. Saboda haka sai muka ga fara'in al-jam'a bain al-hibz wa at-tarbiyati, mu hada hadda da tarbiya, li yuwafiqa al-khabar al-khubr, domin abinda ake fada ya dace da hakika. In an ce al-khabar labari kenan, al-khubr abinda ya tabbata tabbas, wal-ujr al-bujr sannan kuma abin da yake boye ya dace da abin da yake bayyane. Kar ya zama a fili ga karatun alqur'ani amma kuma zuciya fanko babu natsuwa. Allah ya tsare. Wa qad salakna ba'd al-manahij al-ilmiyyah, haqiqa mun bi wasu hanyoyi na ilimi, lil wusuli ila hadha al-maqsidi, domin mu kai zuwa ga wannan manufar tamu, fa hazafna ba'd al-ashiya'i, sai muka ga ya kamata mu goggoge wasu abubuwa, allati la yusabbibu hadfuha khalalan, wanda goge su ba zai jawo khalalan wani gibi ba, bal yuntiju sahlan, kawai abinda zai haifar shine haifar da saukakawa. Duk abinda aka ga mun goge to insha Allah mun goge shine domin saukaka karatun. Wa raqamna ba'd al-umuri, sannan muka sanya lamba ga wasu daga cikin abubuwan da za a ambata a cikin littafin, la siyamal akhlaqi allati dhakaraha al-imam al-ajurri, musamman ma dabi'un da al-imam al-ajurri ya ambace su, shi yana zubo su ne kamar ruwa. Mu kuma sai muka yi musu tarqimi na daya, na biyu, na uku, muka sa musu lamba, wanda yin tarqimi a cikin littafi yana cin abin da dalibai suke so, kuma sannan yana taimakawa wajen haddace abin da aka rubuta. Idan mutum ya san cewa na ɗaya, na biyu, na uku, to ya fi daɗi. Wa atamadna ala nuskhati al-ustadi al-doktori al-mukhtasarati, sannan mun dogara da wannan takaitaccen littafin na shi al-doktori al-allama Khalidu ibn Uthman al-Sabt, nazaran bi annaha muhaqqaqa wa munaqqahatu, saboda mun ga cewa sai da ya ta haƙiƙin wannan kwafin, wa munaqqaha kuma ya tsaftace wannan kwafin. ثم جعلنا ابواب الكتاب على اعداد الحساب, sannan kuma sai muka sanya babubukan littafin a kirga ta lissafi. Shi al-Imam al-Ajuri kai babun yake cewa, mu kuma sai muka gaba mu sa mai al-babu al-awwal, al-babu al-thani, al-babu al-thalith, al-babu al-rabi' har zuwa karshe. وجعلنا تحت بعضها فصولا, sannan kuma muka sanya a ƙarƙashin babubukan muka sa mai muka sa fasalai. In an ce faslun shine karamin wani bangare na cikin babi, babi yafi fasali fadi. wa mulahazati, sannan kuma mun rika kawo wani taki sai mu ce mulahaza, wato tsokaci ko remark. Wa tarjamna lil imam fi awwal al kitab, sannan kuma muka dan kawo takaitaccen tarihin shi al imam al ajurri fi awwal al kitab a farkon littafin, li ya'rifahu al qurra'u, domin makaranta littafin mu su san shi, qabla ma'rifati kitabi, kafin su san littafin nasa. Daga cikin abin da ake bukata duk littafin da dalibin ilimi zai karanta, to abin da ake bukata shine ya san waye ya rubuta littafin, ya san zamanin sa, ya san ra'ayoyin sa, domin dukkanin su suna da tasiri a wajen abin da malami ya rubuta. Mun gane ai, wallahi ta'ala nas'alu, Allah ta'ala muke roƙo, an yahdiyana sawa as-sabi, da ya shiryar da mu hanya madaidaiciya, wa an yaj'al al-qur'ana hujjatan lana la alaina, muna roƙon Allah ya sanya al-qur'ani ya kasance hujja a gare mu, da za ta ja mu mu tafi aljanna, kar ya sanya al-qur'ani ya zama hujja akan mu ya kora mu zuwa wuta, wal iyadu billah. Innahu waliyuna, lallai Allah majibincin al'amuran mu ne, fa ni'mal maula, ma dalla da majibincin al'amurra, wa ni'mal nasir, ma dalla kuma da mai ba da taimako da kariya. Wannan muqaddimar mu kenan da muka yi, an gama ta ranar Alhamis 4 ga watan Safar, hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1441, wanda ya dace da 3 ga watan Oktoba, wato watan 10/2019, san duka yau shekara ɗaya kenan da wata ɗaya, haka ne ko? To Allah shi taimake mu. Tarjamatul musannif al-Imam al-Ajurri, to yanzu zamu ba da takaitaccen tarihin shi al-Imam al-Ajurri din. Daga cikin malaman da suka kula da al-Imam al-Ajurri suka ba da tarjamar sa, akwai al-Imam al-Khatib al-Baghdadi, domin kamar yadda zamu gani shi al-Imam al-Ajurri dan Baghdad din, garinsu yana ƙarƙashin Baghdad, saboda ka Imam al-Khatib al-Baghdadi a cikin littafin sa Tarihu Baghdad ko Tarihu Madinati Sala, littafi ne da ya tattaro malamai tun daga sahabbai wanda suka zauna a garin Baghdad har zuwa malaman zamanin sa, mujalladai masu yawa. Littafi na biyu akwai Siyaru Alamin Nubala, na babban malamin tarihin duniya al-Imam al-Zahabi rahmatullahi alayhi. Haka na akwai littafin al-Bidayatu wan Nihaya, littafin babban malamin tafsiri kuma babban malamin tarihi dai al-Imam Ibn Kathir rahmatullahi alayhi. Akwai littafin Mu'jamul Buldan na babban malami Yaqutul Hamawi. Shi Yaqutul Hamawi asali ba malami bane, amma rayuwar shi tana da ban sha'awa. Da ya taso bawa ne shi, sai aka sai da shi a hannun wani, sai wannan mutumin yanzu kasance dan barume ne, dan kasuwa. Shikenan Yaqutul Hamawi sai ya fara yana tsare masa shagunansa. Duk wanda ya zo shago sai al-Imamu Yaqutul Hamawi sai ya dauko biransa da littafin sa, sai ya fara tambaye, sai ya ce daga wani gari kake, ka zo siyayya sai kama maka tambaya, ya ce daga wani gari kake, ka faɗi garinku, ce ya garin naku yake. Shi kuma yana naɗa, sannan kuma idan ka faɗa mishi garinku sai ya ce su waye malaman garinku, da wani malami me fannin da suka yi, sannan ka gama in ya sa'a kuma ya tarar da kai, kai wani adibi ne, to sai ya ce ka faɗa mishi wasu daga cikin waƙoƙinka da kai, kawai sai ka faɗa mishi, shi kuma sai ta rubutawa. Da haka ya rubuta littafansa manya-manya guda biyu shahararru masu ban sha'awa. Ya rubuta littafinsa na farko Mu'jamul Buldan, duk garin da kike nema na tarihi a duniya, to sai ki je wannan littafin, zai bayyana miki, ya ce garin yana waje kaza ne a duniya, garin yana waje kaza a duniya, ga mutanen garin, ga malaman da mutane, ga sarakunan garin. Sannan sai ya rubuta ɗaya littafin nasa, shi kuma sai ya sa masa suna Mu'jamul Udaba. Shi kuma duk wani malamin adabi da ya tattara bayanansa ta hanyar zaman shago, ku duba himma wannan malamin, shago bai ke tsaro. to shine wannan littafin nasa Mu'jamul Buldan a karkashin wannan littafin ya kawo tarihin al-Imam al-Ajurri sannan littafi na gaba akwai Shadaratuz Zahab na Ibn al-Imad al-Hanbali shi ma ya ambaci tarihin sa sannan daga cikin littafan da ba a rubuta a nan ba akwai Tazkiratul Huffaz na al-Imam al-Zahabi sannan akwai littafin al-Fahrasat na al-Imam al-Nadi wanda da yawan marubuta suna ci mishi Ibn al-Nadi amma al-Imam al-Zahabi yace kuskure ne sai dai a ci sunan sa al-Nadi ba Ibn al-Nadi ba sannan a cikin littafan da suka kawo tarihin al-Imam al-Ajurri akwai littafin Sifatus Safwa na al-Imam Ibn al-Jawzi dukkanin su sun ambaci tarihin wannan bujimin malami al-Imam al-Ajurri rahmatullahi alayh to muje huwa Muhammad ibn al-Husayn ibn Abdullah sunan sa Muhammad sunan baban sa al-Husayn sunan kakansa Abdullahi yukuna bi Abi Bakr ana masa al-kunya da su da Abubakar Abubakar ba suna bane kun san ko kun sani ai shine al-kunyar babban sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam sayyiduna Abubakar radiyallahu anhu to shi ma wannan babban malamin namu Muhammad ibn al-Husayn rahmatullahi alayhi to abinda al-kunyar sa ita ce Abubakar wa yunsabu ila al-Ajur ana danganta shi zuwa ga garin al-Ajur asalin al-Ajur in an ce al-Ajur shine bulo kenan eh atub bahaushe kuma sai ce tubali tub sai ce tubali ko haka ya gyara to al-Ajur asali bulo kenan na jakkasa to amma sunan garin sai aka kira shi da me sai aka samu wannan garin al-Ajur din mun gane fayuqalu lahu al-Ajurri ana ce masa al-Ajurri wato dan garin al-Ajur wa hiya mahallatun kanat bi Baghdad kaman a ce karamar hukuma ce a Baghdad Baghdad babban birnin Iraki kenan har yanzu Baghdad ba da yawan ku a Hausa kun san ana cewa Baghdaza ko ba haka bane wanda zai karanta littafin irin su ruwan Bagaja da magana jari ce sun san sunan Baghdaza kenan wannan garin gari ne mai tsohon tarihi a musulunci kuma mai girma ba za a yi tarihin musulunci ko mun kankanta sababu a faɗi Baghdad sannan musulunci ya taɓa zama a cikin wannan a matsayin babban birnin musulunci babban birnin daular musulunci tun daga shekara ta 132 har zuwa shekara ta 656 bayan hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam kusan shekaru 400 da wani abu a matsayin nan ne babban birnin daular musulunci to shi wannan garin nasu na al-Ajur kama a ce karamar hukuma ce ita ce mahalla wa hiya al-yawm kharabun a yanzu ba garin ya ruguje kun san gari mu kanmu nan Zaria akwai kauyukan da yanzu sun tashi sun zama kufai an daina zama a cikin su yanzu asalin garin zazzo ba turunku bane to akwai asalin turunkun ya zama kufai yanzu ba shi ulida biha anan aka haifa al-Imam al-Ajurri a garin Ajur walam yadhkur mutarjimuhu ama wiladati amma duk malaman da suka bada tarihin su ba su faɗi shekarar da aka haife shi ba da duk al-Imam al-Khatib al-Baghdadi bai ambata ba al-Zahabi bai ambata ba Ibn al-Imad al-Hanbali bai ambata ba wanda shine a baya-bayan su shi an-Nadim a Fahrasat bai ambata ba Ibn al-Jawzi a cikin Sifatus Safwa bai ambata ba al-Imam Ibn Kathir a cikin al-Bidaya wa an-Nihaya bai ambaci shi aka haife shi ba to akan sami irin wannan wasa kanaha hatta shabba anan garin na Ajur ya zauna hatta shabba har sai da ya zama matashi summa ata Baghdada daga nan sai ya bar wannan karamar hukuma sai ya dawo babban birni saboda anan ne malamai suke wa akhadha min ulama'iha sai ya karba karatu daga malaman garin Baghdad wa haddatha biha sannan ya ta karantar da ilimin hadisi a wannan gari na Baghdad قبل سنة 33 kafin shekara ta 330 bayan hijiran manzo Allah sama da a garin Baghdad yake, domin daga shekara ta 330 kamar yadda zamu gani to sai ya tafi Makka. Thumma taqala ila Makkah fasakana ha hatta tufiya biha, yaje ya zauna a garin Makka har ya rasu. Shekaru nawa yake na a garin Makka? Shekaru 30. Tun daga shekara ta 330 har zuwa shekara ta 360 sannan Allah subhanahu wata'ala ya karbe shi. Al-Imam Ibn al-Jawzi a cikin Sifatus Safwa ya ambaci wani abu mai ban sha'awa a game da tafiyar al-Ajurri garin Makka. Bari in karanta mana da larabci. Al-Imam Ibn al-Jawzi ya waito daga babban malami Abu Sahal Mahmud ibn Amr al-Ukbur, yake bada labari yake cewa lamma wasala Abu Bakr Muhammad ibn al-Husayn al-Ajurri ila Makkah, lokacin da wannan malamin namu al-Ajurri ya isa garin Makka, istahsanaha, kawai sai ga garin Makka ya bashi sha'awa. Wane ne garin Makka ba zai bashi sha'awa ba? Sai munafiki, ko ba haka bane, wanda akwai ciwo a zuciyar shi. Sannan wastafabaha, kawai sai ji garin ya mai daɗi. Fahajasa fi nafsi, kawai sai ya dan ji a ransa, kawai sai ya ji magana a zuciyarsa, sai yake cewa Allahumma ahini fi hadhihi albaldati walau sanatan, yayi addu'a yace ya Allah ka sa in zauna a garin nan, ka rayar da ni a cikin wannan gari na Makka ko na shekara guda ce. Fasami ahatifan yahtifu, kawai sai ya joni yana magana a sama, bai san wanda yake magana ba, wannan karama ce ta waliyai. Kawai sai ya ji ana bashi amsa, sai ya ji an ce ya Abubakar sanatan, ka ce kai Abubakar ka zo Makka, ka ce kai Allah ya raya ka shekara daya 30 sana, an baka shekaru 30, bai san wanda ya magana ba. Shikenan, ai kawai sai ya zauna a garin Makka shekara daya, shekara biyu, shekara goma, shekara goma sha, shekara 20, har shekara 30. Lokacin da ya cika shekara 30, falamma kana fi sanati 30, lokacin da ya kai shekaru 30 cif a garin Makka, sami'a hatifan yaqulu, sai ya sake jin ana magana ta sama a sama, bai san mai maganar ba. Ya Abubakar, aka ce ya kai Abubakar, qad waffaina bil wa'di, mun cika maka alƙawarin da muka maka cewa shekaru 30 za ka yi. Fama ta fi tilka sanati, sai ya rasu a wannan shekara. Haka Al-Imam Ibn al-Jawzi ya kawo a cikin Sifatus Safwa. Saboda haka Al-Imam al-Ajurri shekaru 30 ne a garin Makka. Shi yasa zamu ji daga cikin yaban da malamai suka masa, za ku ji sukan danganta shi su ce alimu Makka, wato malami na garin Makka, wa muhaddisuha, kuma mai bada hadisi a garin Makka. Min shuyukhihi, daga cikin malamansa, akwai Abu Muslim al-Kajji, malaminsa ne da ya karatu a wajensa, wa Muhammad ibn Yahya al-Marwazi, sannan kuma da babban malami al-Imam Muhammad ibn Yahya al-Marwazi shi ma malaminsa, wa Abu Shu'aib al-Harrani, da kuma babban malami Abu Shu'aib al-Harrani, wa Ahmad ibn Yahya al-Halwani shi ma malaminsa, wa al-Hasan ibn Ali ibn Allawayhi, al-Hasan ibn Ali ibn Allawayhi al-Qattan, wa Ja'far ibn Muhammad al-Firyabi, Ja'far ibn Muhammad al-Firyabi wannan yana daga cikin ruwatu sahih al-Bukhari, wa Musa ibn Haru, sannan kuma da babban malami Musa dan Haruna, wa Khalaf ibn Amr al-Uqburi, sannan kuma da babban malami al-Imam al-Uqburi. Duk waɗannan malaman al-Imam al-Ajurri duk yayi karatu a wajensu. To bayan mutum ya zama malami, in mutum ya zama ɗalibi kuma zai zama me? Zai zama malami, ko abinnan sammi firakha idza ra'aita hadiyaka, ko in kaga kananan yan tsaki to ka kira su da zakaru, ba damuwa. Sannan kuma matasa in ka gan su ka ce musu dattawa ba komai, za su zama nan gaba. Wa min talamizihi daga cikin almajiransa akwai Abu Nu'aymin al-Asfahani, akwai babban malami al-Imam Abu Nu'aymin al-Asfahani mai littafin Hilyatul Awliya'i wa Tabaqatul Asfiya'i. Wannan malami babban malami ne, sannan wannan littafin nasa na Hilyatul Awliya'i littafi ne na daban. Wa Abdurrahman ibn Umar ibn Nahas, sannan da wannan shi ma mai almajirin sa. Wa Abu al-Husayn ibn Bishran, sannan da al-Imam Abu al-Husayn ibn Bishran. Wa akhuhu Abu al-Qasim ibn Bishran, sannan da dan uwan daya, dan uwan Abu al-Husayn shi kuma shine Abu al-Qasim. Dukkanin su ayyan Bishran, dukkanin su almajiran al-Imam al-Ajurri ne rahmatullahi alayhi. Mun gane dukkan almajiran sa. Wa mimma qila fi madhihi, to bari mu ji daga cikin yaban da malamai suka masa. Idan malami ya kai bajimi, to za ku ga manyan malamai sun yabe shi, kaman yadda suke faɗa, suke cewa la ya'rifu qadr rijal ila rijal, ba wanda yake sanin matsayin maza sai in shi ma namiji. Mun gane. Qala al-Imam al-Khatib al-Baghdadi, al-Imam al-Khatib al-Baghdadi rahmatullahi alayhi ya yabe shi. Al-Imam al-Khatib al-Baghdadi ya rasu shekara ta 466. Yake cewa kana dayyinan fiqatan, al-Imam al-Ajurri ya kasance dayyinan mai riko da addini. Kaga wannan shaida ce babba, wanda al-Imam al-Khatib al-Baghdadi yana cikin malaman da suke da tsanani kafin su yabo wani. To amma kaji ya ce kana dayyinan, al-Imam al-Ajurri mutum ne wanda ya kasance mai riko da addini kamkam, baya wasa da addini. Fiqatan, sannan kuma ya kasance mutum ne wanda ya kasance fiqa, in an ce fiqa amintacce kenan, wanda malamai ba sa sukarsa, ba a samu wanda ya soke shi ba, kowa na karbar riwayarsa. Lahu tasanifu, yana da littafai da ya rubuta ba ɗaya ba, ba biyu ba, ba uku ba. Akwai ɗaya daga cikin malaman wannan zamanin, ɗaya daga cikin malaman ƙasar Iraki, kuma ya tafi jami'ar musulunci ta Madina da ya yi tahqiqin littafin, ya ambaci littafansa kusan sun fi 40. Littafan da al-Imam al-Khatib al-Imam al-Ajurri ya rubuta. Kaga shi yasa al-Imam al-Khatib al-Baghdadi yake yabansa, yace lahu tasanif, yana da littafai da ya rubuta mabambanta, kamar yadda za mu gansu nan gaba. Baya cikin littafin ku, Ibn al-Jawzi a cikin Sifatu Safwa yake ce masa kana fiqatan dayyinan, shi ma kaga haka yabe shi, yace malami ne wanda ya kasance amintacce kuma mai riko da addini. Aliman, sannan masani. Musannifan, mai yawan rubuta littafai. Al-Imam al-Hafiz al-Zahabi yake faɗa, yake cewa wa kana saduqan, malami ne mai yawan gaskiya. Khayran, kuma zababbe ne daga cikin zababban Allah. Abidan, sannan mai yawan bauta. Sahiba sunnatin wattiba'i, sannan ma'abucin riko da sunna ne, kuma sannan ma'abucin biyayya ne ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan ya sake cewa al-Ajurri, kun ga al-Ajurri, in ba ku san shi ba, al-Imamu shine limamin nan na addini. Al-Muhaddisu, wanda ya zama mai yawan sanin hadisi. Al-Qudwatu, abun koyi. Shaykhul Harami Sharif, kun ji ko, yace shine babban shaihi, babban malami na garin Makka, na masallacin Allah mai alfarma. Masallacin Allah mai alfarma, to masallacin Harami. Wannan yaban da al-Imam al-Zahabi ya masa kenan a cikin littafansa. Daga cikin littafan akwai Siyaru Alamin Nubala da kuma Tazkiratul Huffaz. Al-Imam al-Hafiz ibn Kathir ya yabe shi, yake cewa wa kana fiqatan, al-Imam al-Ajurri amintacce ne. Sadiqan, sannan mai yawan gaskiya. Dayyinan, mai riko da addini kamkam. Walahu musannafatun, yana da littafai da yawa da ya rubuta. Kun ga diya banda waɗannan jigajigan malaman suka yi masa kenan. To irin waɗannan malaman su yi ma mutum irin wannan yaban, to ai mutun zai so a ce da ma ya ganshi ko to in ba mu ganshi a duniya ba Allah ya sa mu ganshi a cikin littafin shi sannan kuma Allah ya hada mu da shi a aljanna ga gidana ga nashi bayan na annabi sallallahu alaihi wasallam kusa kusa sannan ku na wa min musannafatihi daga cikin littafin al-Imam al-Ajuri wasu daga cikin zamu fada ba duka ba akwai littafin shi kitabu shari'a wannan littafin nasa littafi ne da ya rubuta shi akan aqida littafi ne mai matukar muhimmanci ash-shari'a na al-Imam al-Ajuri kusan da yawan mutane da shi suka fi sanin sa littafin ash-shari'a littafi ne da ya samu tagoma shi malamai sun masa aiki mai kyau mutum zai samu nusakh din sa kala kala a wannan zamanin to wannan littafin nasa kenan kitabu shari'ati fil aqida littafi ne da ke bayani akan aqida sannan daga ciki wa akhlaqul ulama akwai littafin sa da ya rubuta akhlaqul ulama bayan akhlaqu hamalatil qur'an to yana da akhlaqul qur'an akhlaqul ulama dabi'un malamai shi ma tsarin da yema wannan littafin ko irin tsarin da yema sa kenan ya kawo sufofin malamai na Allah sannan kuma ya kawo sufofin malamai waɗanda suka zama na banza kamar yadda nan zamu ga yadda zai kawo sufofin makaranta alqur'ani na Allah da kuma sufofin makaranta alqur'ani ɗin duniya duk yayi irin tsarin sa kenan sannan kuma duk littafin sa yana yin sune da isnadi in ya tashi zai kawo haddathana akhbarana sami'tu haka yake kawo su tsarin dai littafai na magabata littafi na nawa kenan na uku ko bi muka fadi eh uku ne mana uku ko biyu wace ce ta ce uku eh wanda ta ce uku ta daga hannu ta kara kanta bi ne ko uku to ni dai na san uku na fadi to wace ce ta ce uku eh ina na uku yawwa kun ga ita kadai ce take gane karatun ai dama da 12 na gwada ita kadai take gane karatun ke Allah miki albarka ba za ku ce amin ba kuna mata hasada da wannan addu'a da zama ta galleliya to Allah ya muku albarka kuma bayan ita dama sai kun ce amin sannan zan faɗi daya to akwai littafin sa zammul liwat shi ma wannan littafi ya magana ne akan wannan mummunar dabi'a akwai littafin sa al-ghuraba shi kuma ya bayani ne akan sharhin hadisin da manzo Allah sama yake cewa bada'a al-islamu ghariban wa sa'udu ghariban kama bada'a fatuba lil-ghuraba wannan littafin ina ta neman shi shekara da shekaru in zama ina da kofi na menene ake cewa irin wanda ake fitarwa a computer nan soft copy amma dai an yi printer to ina ta neman shi tintini da naje Masar sai da na jin sai da nayi tafiya ba san iyaka kilometoci ba aka ce mun wani mutumi ne kawai zan samu littafin a wajen shi nazo na zauna a bakin shagon shi ne ta jiran shi ina jin sai da nayi sallah akai sallah azhar akai sallah al'asr sannan ya zo ina zauna a bakin shagon sannan ya zo na samu littafin ya siyar min shi da tsadar siya ko ya fahimci ina son shi ne oho to shine littafin al-ghuraba littafi ne mai matukar kyau akwai littafin sa at-tahajjud littafi ne da ya bayani akan qiyamul layl ibadar dare sannan yana da littafin sa da ya rubuta kitabul arba'in da yawan ku idan da kuna ga kuna za ku tuno al-imam an-nawawi a cikin muqaddimar sa ta al-arba'un an-nawawiyya ya ambace shi cikin waɗanda suka rubuta littafai akan hadisai guda 40 ya ambaci wa ya ambaci al-ajurri idan kun dade ba ku duba ba to ku je ku duba yau za ku ga sunan shi al-imam an-nawawi ya ambace shi kuma ya ambaci cewa ya rubuta littafi mai suna 40 hadisan sannan daga cikin littafin sa akwai akhbaru Umar ibn Abdul Aziz ya rubuta tarihin sayyidina Umar ibn Abdul Aziz littafi ne mai kyau shi ma abubuwa na ban sha'awa na wannan khalifan na musulunci bawan Allah mutumin kirki sayyiduna Umar ibn Abdul Aziz rahmatullahi alayhi sannan littafin shi na gaba shine tahrimun nardi wash-shitranji wal madadi littafi ne shi kuma dake bayani akan haramun ne yin ludo shitranji kenan wannat da kwado ko dara wal malahi da kayayyakin wasanni da kide-kide shi kuma hadisai ya tattaro da maganganun sahabbai da maganganun tabi'ai waɗanda suke batu akan wannan halaye waɗanda shari'a ta zarge su wato annard kwado ko kuma dara ash-shitranj shi kuma me shi kuma shine lido in wannan da ake da teburin nan sannan sai al-malahi kayayyakin wasanni da kide-kide to waɗannan wasu daga cikin littafan sa masu dimbin yawa ne wato fiye bi makkata ya rasu a garin makka ama 63 shekara ta 360 bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to wannan shine tabakalashi na wannan karatu namu da muka fara yin shi a matsayin majalisi na farko insha Allah ta'ala za mu tsaya a nan sai kuma karatu na gaba in Allah ya saki hada mu ganin nan da wata ɗaya sai wanda Allah ya mu'azzikin kwanaki to Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah ya sanya albarka a cikin rayuwar mu gabaki daya Allah ya sa mu zama cikin ahlul qur'an alladhina hum ahlullahi wa khassatu waɗanda su ne mutanen Allah kuma keɓantattun bayin Allah Allah ya sa mu a cikinsu Allah ya sa alqur'ani ya cece mu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.